Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad da Alol da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma Alfa Radio da ke kuma siya kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta tashar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Hafsat Bello dan mai sauraro ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin. To kamar yadda watakila wasunku suka ji a shirin mu na la'asar, mun kawo muku rahoton ziyarar da wakilin mu Haruna Dauda ya kai dafci a jihar Yobe, inda ake cece ku ce kan daliban da suka bata a makarantar su. To ko me iyayen yaran ke cewa akan wannan batu?
Ci da kansa yace mu zo mu karbi yan matan da muka zo kuma ya nuna mana babu
ci wa kenan
ci gwamnati.
Sannan nan gaba a cikin shirin zamu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku ku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1 202 205 6555. Kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum a saurare ga labaran. Wasu 'yan kasar Kongo su biyar sun mutu yau dinnan Juma'a lokacin da 'yan sanda da sojojin Rwanda suka yi amfani da harsasan gaske wajen tarwatsa 'yan gudun hijira waɗanda suka shafa kwanaki uku a harabar ofishin cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira da ke yammacin Rwanda. Wata takardar bayanin da 'yan sandan ƙasar Rwanda suka fitar ta ce mun yi amfani da irin ƙarfin da ya dace, wanda ya yi sanadin jin raunuka ga masu zanga-zanga 20 da 'yan sanda 7 an ruga da su asibiti. To sai dai kash 5 daga cikin masu zanga-zangar sun mutu daga bisani saboda raunukan da suka jijji. 'Yan sandan sun ce sun kama 15 daga cikin 'yan gudun hijira masu zanga-zangar waɗanda suke zargi da gudanar da zanga-zanga ba bisa ƙa'ida ba, da yin garkuwa da mutane da kuma ingiza tashin hankali. 'Yan gudun hijirar sun ce adadin waɗanda suka mutu na iya zarce adadin da 'yan sanda suka bayar. Jiya Alhamis, cibiyar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR a takaice ta yi kiran da aka yi zuciya nesa bayan da ta samu rahoton cewa wata zanga-zangar da aka yi a sansanin 'yan gudun hijira na Kiziba da ke ƙasar Rwanda ta rikide zuwa tashin hankali. Manzon Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman Stephen de Mistura yau Juma'a ya yi kiran da a gaggauta tsagaita wuta a Siriya don a kawo ƙarshen abin da ya kira ruwan bama-bamai mai firgitarwa da ake yi kan yankin gabashin Ghouta wanda aka yi wa ƙawanya, da kuma cilla rokokin da ake yi kan birnin Damascus babu ƙaƙƙautawa. A wani bayanin da wata mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva ta karanta, da Mistura ya ce dole ne ƙasashe ukun nan da suka bullo da tsarin Astana, wato da Rasha da Iran da Turkiya, su gaggauta ganawa da zammar sake shata wuraren da aka haramta faɗa a cikinsu a ƙasar ta Siriya. Kalaman na da Mistura sun zo ne 'yan sa'o'i gabanin wata ƙuri'ar da kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya shirya kaɗawa kan ƙudurin tsagaita wuta na tsawon kwanaki 30 a faɗin ƙasar ta Siriya. A halin da ake ciki kuma, jiragen yaƙi na gwamnatin Siriya tare da taimakon Rasha sun yi lugudan wuta kan wuraren 'yan tawaye da ke gabashin Ghouta har zuwa yau dinnan Juma'a rana ta 6 a jere, suka halaka mutane aƙalla 5 a cewar 'yan gwagwarmayar adawa da kuma ƙungiyar saka ido kan yaƙin. To karfa a sha'afa ana shan labarin ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bayan ƙaurace wa zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016, babbar jam'iyyar adawar ƙasar Djibouti MRD a takaice ta sake ƙaurace ma zaben majalisar dokokin ƙasar da aka yi yau dinnan Juma'a, al'amarin da ke kawo fargabar cewa tsarin demokaradiyya bai aiki a wannan ƙasa ta gabashin Afirka. Djibouti akwai matsalar halarci, wato halarcin tsarin demokaradiyya, da kuma matsalar halarcin majalisar dokoki saboda sam ba a gudanar da sahihan zaɓuka abinda Dahir Ahmad Fara, shugaban jam'iyyar MRD, ya gaya wa muryar Amurka kenan. Fara ya ce gwamnati ta saba ma yarjejeniyar da aka cimma a ƙarshen shekarar 2014 ta kafa hukumar zaɓe mai zaman kanta. Wasu motoci biyu sun yi bindiga a Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia a yau dinnan Juma'a. Suka hallaka mutane aƙalla 18 a cewar shugaban motocin ɗaukar majinyata. Dr. Abdulkadir Abdulrahman Adam ya gaya wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa wasu mutanen kuma kimanin 20 sun samu raunuka. Ya ce galibin waɗanda abin ya rutsa da su fararen hula ne. Adadin da Adam ya bayar na wurin da bom ya fara tashi ne daura da hirkwatar hukumar leƙen asirin ƙasar Somaliya da ke unguwar Abdulaziz a cikin birnin. Yan mintoci bayan nan sai kawai wani bom ɗin kuma ya sake tashi a wani wurin duba ababen hawa mai tazarar kilomita 300 daga fadar shugaban ƙasar Somaliya. Wani jami'in leƙen asirin Somaliya wanda ya yi bayani bisa sharaɗin saka sunansa ya jaddada cewa hakan ta faru.
Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda watakila wasunku suka ji da farko, iyayen ɗaliban makarantar secondary ta Dapchi a jihar Yobe, Najeriya da ake zargin mayakan Boko Haram sun sace na ci gaba da korafi kan rashin sanin makomar 'ya'yansu tun bayan da hukumomin jihar suka janye sanarwar cewa an gano inda 'ya'yan suke. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani.
Wannan abin da ya faru a lokacin da yaran Boko Haram din nan suka shigo cikin garin Dapchi, labarin da nake da shi sun fara harbi a wajen police station. To daga jin karan bindiga, duk mutanen da yake cikin garin nan kowa ya gudu. Fa yanayin haka din, ko akwai 'ya'yanku a cikin, ba damar su zo gidan naku, sun da kuma kowa ya gudu. To yanzu har yanzu ba mu da tabbaci cewa waɗannan yaran sun tafi da 'yan matan nan, ba mu da tabbaci. Ba za mu tabbatar cewa sun bata ba ko sun tafi da su ba.
Na kuma samu zanta da wasu iyayen da aka sace 'ya'yan nasu, inda na tambaye su ko ya suke ci game da irin wannan kwangwabokan baya da gwamnatin ke yi game da batan 'ya'yan nasu. Ga dai abin da wasu suke cewa.
Amina Mime Goro.
Kana da 'ya'ya cikin waɗannan?
Akwai, ina da yarinya.
Shekarun sa zai kai nawa?
25.
Tana aji nawa?
Tana J3.
Yanzu an gano ta ne ko kuma har yanzu ba gano ta?
Ba gano ta ba yanzu.
To ya kake ji game da wannan lamari? Ganin cewa da farko an ce to waɗannan mata, kuma yanzu an zama an ce ba ma ɗebe su ba.
Sosai sun faɗa haka. Mu yanzu ba wani hali dai, kawai dai gaya mun shiga sai dai alhamdulillah. Sai dai mu ta addu'a Ubangiji Allah ya bayyana mana su.
Ya kuke ji game da cewa gwamnati ta fara nuna nasara kuma gwamnati ta janye?
Shi ne ta je duk ita ta yi. Akwai siyasa ne kawai a cikin.
Wani siyasa?
To siyasa ɗin sun ce sun samu kuma sun gaya mana daga baya kuma mun zo. Shi da kansa ya ce mu zo mu karɓi 'yan matan da muka zo kuma ya nuna mana babu.
Shi wa kenan?
Shi gwamnan.
Jiya da daddare an ce an samu yaran nan a gaidan, za a kawo mana su yau. Daga ƙarshe gwamnati ta zo ta ƙaryata wannan abin akan cewar ba a samu kowa ba. To wannan abin da miye ya kama?
To shi ne abin da ya sa ku yin bore?
A'a, ba bore ba ne. Duk wanda ka same shi yana cikin wuta, ka kunna masa wuta, yana rana, ka kunna masa wuta a gabansa, kaga zai ji zafi ai. Maimakon su yi cooling station na mutane, a'a muna bincike, wannan abin da ake gaya muku ba haka ba ne. Sai suka ce wai kwata-kwata ma babu labarin an ɗauki yaran nan. Kaga wannan abin da miye ya kama? Abin da muna jin kukansu an fita da su, wa'ansu sun kwace a cikinsu sun gudu. Gwamnati kwana biyu muna jira ta bamu bayani akan yaran nan.
Akwai 'yarka a ciki kai?
Akwai 'yata a ciki.
Me sunanta?
Sunanta Zara Girema.
Shekarunta nawa?
Shekarunta 13.
Kamar ta kai aji nawa? Tana aji nawa?
Tana aji S1 ne.
Batun wannan ɗalibai dai a iya cewa ya sake bisanya tunanin al'umma, musamman ma na shi arewa maso gabacin ƙasar, da ke ganin cewa alamuna sun soma sauyawa na batun kawo ƙarshen 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram da gwamnatin ƙasar ke ci gaba da fafutuka a kai. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Gaida Haruna Dauda, kafin mu bude layukan wayar mu a shakata da wannan wakar.
Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Najeriyar mu ce, kar mu bar ta ta wargaje. tsaya waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata. Taimaka aje a sulhunta kar yan matan su di mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To gashi mun samu kira daga jihar Kwara. Wa ke magana daga Kwara?
Umar Taylor ne daga Kwara.
To Malam Umar, menene ra'ayinka?
Abinda ra'ayina da Allah, muna kira ga shi shugaban kasa namu, shugaban kasa Muhammadu Buhari. Amma yadda muke mai kyakkyawan zato a Najeriya nan, da Allah muna buƙatar ya taimaka da yake da mana tayo kusa yanzu.
To
anan Kwara ma yanzu an fara ruwan sama, don Allah muna buƙatar takin zamani da kayan aikin gona.
To shikenan mun gode da Allah.
Masu buƙatar noma ne kamar yadda yake buƙace mu, yadda buƙace mu mai noman, muna nan muna buƙatar noman kare daga.
To mun gode.
Saboda shi ala kullu halin talaka, in aka ba shi kayan aiki to mai.
Ga wani kiran nan ya shigo mana daga Ibadan.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, wa ke magana daga Ibadan?
Sunana Manuka dan PDP, mazauni Kano Shanu a Kinyale, mutumin birnin Kebbi Gargari.
To me kake tafi da shi Manuka?
Abinda nake tafi da shi, ina kira ga gwamnan Neja, Allah ya taimaka muna, akwai hanyar ruwa wadda ta tashi daga inda Lawal dan Dunguzu ke aje kayanai zuwa ya gangara makaranta Sa'idu na Maska, ya wuce ya gangara zuwa Rahi. Ina kira gare shi, gashi shi mai tausiya mu talakawa ne, to Allah ya taimaka mu da ya yi muna wannan hanyar ruwa, domin idan ana ruwan sama wannan unguwa.
To mun gode da kuma fatan wanda aka yi domin su sun ji kuma za su dauki mataki akan haka. Ga wani kira ya shigo daga Kaduna.
Hajiya Hafsa, barka da dare.
Yawwa, barka ka dai, da wa muke magana?
To ko ce barka da yammaci. Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala, menene ra'ayinka?
To gaskiya abubuwan da ke damu a jihar mu na Kaduna shine gaskiya jagororin mu daga sanatocin mu da gwamnatin mu gaskiya sun jefa mu cikin tunani da damuwa. Muna roƙon
ku, wani irin tunani ke?
Su yanzu haka kike so mu koya daga gurin su irin wannan rikici haka, a ce mu matasa mun fara siyasa mu ma mu ta rikici. Don Allah su da hada kansu, don Allah muna roƙonsu.
To shikenan mun gode da bayyana ra'ayinka da kai. Ga kuma wani kiran ne ya ƙara shigo mana daga Kaduna.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wani ne daga Kaduna?
Sunana Murtala Tofin Darai, daga nan garin Kargwadam na kirawa nan kusa da garin Jajiya, ƙaramar hukumar Igabi, Kaduna, Najeriya.
To menene yake tafa da kai Murtala?
To abin da ke tafe da ni gaskiya guda biyu ne. Na farko dai, tsakanin da Allah muna da matsalan hanya da tashi daga Jaji ta zo Kargo, tada da su ainihin baro har turin ku, tsakanin da Allah ba labari, kuma 'yan siyasa sun sha mana alƙawari, wallahi tallahi har yanzu ba a duba amana ba, kuma wannan hanya tsakanin da Allah anguwanni daban-daban suna amfani da ita ba labari. Sannan sai magana na biyu, wallahi firamare din Kargo dam ne, wallahi in yara suna karɓi maganan ma da ake yaran gaba ɗaya, yaran mu a ƙasa suke karatu.
Kuma
ga shi ba wurin zama, ba malamai, ga shi nan dai suna karatun kamar su lumaya kuto musu.
To
mun
to shikenan mun gode. Ga kuma wani kira nan ya shigo mana daga jihar Nasarawa. Salamu alaikum. Hello.
Amin wa alaikum salam.
Wake magana daga Nasarawa.
Sunana Malam Usman daga garin Akwanga jihar Nasarawa Najeriya.
To Malam Usman, menene ra'ayinka?
Ra'ayina shine akwai son yin magana ne akan wani tsohon senator namu wanda ya taba zuwa ya karba mana kudi. Senator Salamu Ewuga ya karba mana kudi akan cewa zai ba da loan, an zo ya samu bude kudi a banki, an ba da form, an yi register, har yanzu ba labari. Na muso mu gaya mishi cewa ya san har yanzu ba wannan kudin da bai ba mu ba, har yanzu muna kan neman shi da zai ba mu wannan kudi namu.
To Allah dai sa ya ji, mun gode kuma da kiran da kai ka bayyana ra'ayinka. Ga wani kira nan ya sake shigo mana. Ga wani kira nan daga Jigawa. Assalamu alaikum. To kamar wannan ya yanke. Ga kuma kira daga Kaduna ya shigo.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala
wa barakatuhu. Wa alaikum assalam. Wa yake magana daga Kaduna?
Hajji Hafsa, sunana Alhaji Musan Garo, mai radio da recorder kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musan Garo, menene ra'ayinka?
To gaskiya al'amari kamar inda dan uwana ya tabo maganar wannan matsalolin abin da ke ci mara tuwa ƙarya a jihar Kaduna. Idan muka dauka da gwamnati Nasir Ibn Rufai da sarauta Shehu Sani da sarauta Suleiman Usman Wankuyi, to waɗannan mutane mun fa mun zabe su ba dan su kawo mana hayaniya ko kuma su kauda kan mutane da hankalin al'umma a jihar Kaduna ba. Sarauta ka daya a matsayinka na sarauta, gwamnati ka daya a matsayinka na gwamnati, kai mutanen Kaduna aiki, mun mun zabe su domin su gyara mana jihar Kaduna ne, ba wai su ta kawo mana hada-hada ana ta fada da juna ai wannan ba, shi muke fata ba.
To mun gode Alhaji Musan Garo.
Muhammadu Buhari.
Ga wani kira ya shigo daga jihar Yobe. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa yake magana daga Yobe?
Alhaji Mahmud, Alhaji Mahmud ya tsawa da fi.
To Alhaji Mahmud, menene ra'ayinka?
Ra'ayina akan wannan mulki na kasa na buhuna shugaba Muhammad Buhari. Wannan mulkin sa muka muna jin daɗin sa, kuma muna da goyen bayan sa.
To
muna taimakon, muna roƙon Allah, Allah ya taimake shi. Yawa, ci gaba da mulki akan ƙasa, kuwa gyara mana ƙasar mu ji daɗi.
To mun gode ƙwarai da gaske. Ga wani kira nan dai daga Kaduna ya ƙara shigowa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wake magana daga Kaduna?
Sunana Abdullahi Lala, sai tashar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya.
To me yake tafi da kai?
A to ni gaskiya magana shawara dan ba ainihin shugaban ƙasar mu Baba Buhari.
To
da jiya ainihin wa'ansu gwamnoni suka taro da shi da sauransu, har suka dan shiga wani ɗaki suka kulle, yana cewa zai bayyana cewa ko zai takara ko ba zai takara ba. To ni shawara da zan bashi ne, ya ɗauko abubuwa na ainihin farfaɗo da Najeriya. To yana da kyau a ce ya ƙara wani shekara hudun saboda abubuwan da ya ɗaɗɗago ya ci gaba da su kuma ya gama da su. Amma in ya ce ba zai takara nan ba, gaskiya akwai matsala. Saboda mu 'yan Najeriya mun yake ne shi ne zai ainihin farfaɗo da ainihin komaɗan Najeriya. To fatan mu dai ya ji wannan kiraye-kirayen da muke yi, ya fito mana takarar shugaban ƙasa 2019. Allah ya taimake shi akan wannan kujera da ainihin gwamnan Malam Nasu.
Amin. To mun gode. Ga wani kira ya shigo daga Sokoto.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wa yake magana daga Sokoto?
Sunana Shehu Maiduguri daga Ilela, jihar Sokoto. Sake autonomous da Amerika ta fannin kuɗin aiki.
Yawwa, sani.
Kirana ga gwamnatin Buhari ta gaggauta sakin Malam Ibrahim Dagbaji da yin zaman lafiyar Najeriya. Zaluncin ya yi yawa. Ba gaira ba dalili an tura ƙattan sojoji sun zalunci mutum. Ba ya da lafiya kuma a sake shi aiki. Allah ku ba a zalimi ba ne na madakata. Assalamu alaikum.
To wa alaikum assalam. Mun gode. Ga kiran Jigawa ya shigo. Hello. Assalamu alaikum. To kamar kiran ya yanki kuma. To da wannan kiran ne muka kawo. To da wannan kiran ne kuma muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku a wannan lokaci. Da fatan za a ci gaba da kiran mu a wani shirin.
Hello. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Oh, ashe kiran bai yanki ba. Wa yake magana daga Jigawa?
Sani Garba ne daga Zaki Local Gamma.
To me yake tafe da kai Malam Sani?
Abin da yake
ne shine muna fata wakilan BOA su ringa zagaye kananan hukumomi don su san halin da mutanen karkara suke ciki.
To
saboda muna fama da karancin masu neman labarai don mu gaya wa duniya irin yanayin da muke fuskanta.
To shikenan, mun gode sosai da bayyana mana wannan abu da kai da kuma wannan kiran ne muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinka a wannan lokacin. Sai kuma wani lokacin Allah ya kai mu, sai ku kira ku ƙarasa bayyana mana ra'ayoyinku. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 3:50 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Gasar kaka Antamola na wannan makon da yake kulakulan din kasar ta Jamhuriyar Kamaru, makonni ku kenan da suke fafatawa a tsakanin su. Kulab goma 18 ne suke taka leda. Kulab din fece ita ce ta farko a kan Allon da maki 7, sai kuma kulab din Bambutus da Buda ita kuma take da matsayi na 2 da maki 5. Kana sai kulab din Cotton ta Birnin Garwa ita ma take da matsayi na 3 da maki 5. Sai waɗanda suke Jallayi, kulab din Afejas ita ce ta 16 da maki 1 tilo. Sai kuma ta 17 ita ce kulab din Egel ita ma take da maki 1 kacal. Newsta ita ce ta 18 wanda ta yi wasanni guda 3 amma ba su samu ko maki kwaya 1 ba. Sai kuma gasar kakan Champion Leagues na wannan shekarar wanda kulab din Afejas ta yi tattaki har zuwa kasar tarihin Najeriya, anda ta taka leda da kulab din Plateau United a Birnin Jos. Kulab din Afejas sun kwashi balabalai guda 3 a ragar su. Sannan kuma Plateau United ta sake biyo Afejas har Birnin Yaounde, anda anan ne ta makawa Afejas kwallo guda 1 a ragarta. Kulab din Afejas sun kwashi balabalai har guda 4 kuma ba su samu ko maki kwaya 1 ba. Coaching kulab din na Afejas Jankef ya nuna rashin ji dadin sa kamar haka: mu dai bamu gamsu da wasan nan da mastaka ledan mu suka yi ba. Alhaji Marko, mai sha'an kwallon kafa ne na kasar Jamhuriyar Kamaru.
An samu matsala menene a Kamaru? Ba so ma championa ba a Najeriya kuma suna nan a journée na 7, wato su su riga sun so ma competition tuntuna a Kamaru, ba so ma competition. Matsalan da aka samu kenan a Kamaru, ba so ma shi competition ba, ana jiran kudin da gwamnati za ta bayar. She kwanan nan gwamnati ta bayar da kudi, shi sa matsalan da muka samu kenan.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Tunkarar Hezbollah abu ne da Amurkawa ke baiwa muhimmanci sosai. Kungiyar ta'addanci ce ta kasar waje da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta saka a jerin kungiyoyin 'yan ta'adda a shekarar 1997. Daya daga cikin hanyoyi mafi kyau na dakile kowace kungiyar ta'adda shine toshe hanyoyin samun kudaden shigar su. Akan haka ne a farkon watan Fabrairun wannan shekara, sashen kula da kadarorin kasashen waje ko OFAC na Baitul Malam Amurka ya jaddada sunayen wasu mutane 6 hada da wasu cibiyoyin hada-hadar kasuwanci guda 7 a matsayin waɗanda za a saka wa takunkumi a ƙarƙashin doka mai lamba 1-3-2-4. Dukkaninsu suna hulɗa ne ko kuma suna samun tallafi daga kamfanonin aikin injiniya na Adham Tabaja da Al-Inma, waɗanda kuma dukkansu suna cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda da OFAC ta aiwatar a matsayin ƙungiyoyin ta'addanci na shekarar 2015. Sanya su a jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda zai baiwa Amurka damar riƙe duk kuɗaɗensu, hana su shiga cikin harkokin kuɗaɗe na Amurka, wanda zai hana su gudanar da wata harkar kasuwanci ta ƙasa da ƙasa, kuma ya ba da hurumin a gabatar da su gaban kotuna don yi musu shari'a akan ayyukan ta'addanci, tare da hana Amurkawa yin kasuwanci da su. Ali Muhammad kansu ya dade yana da dangantakar kasuwanci da Adham Tabaja da mambobin Hezbollah da ma kasuwansu. Yana da kamfuna guda 7 waɗanda su ma aka haramtar da su, da suka hada da Blue Lagoon Ltd, kamfanin kiwon kifi kansu da kamfanin Star Trade a Ghana, da kamfanin Golden Fish SAL, da kamfanin Golden Fish Liberia LTD, da kamfanin Dolphin Trading Limited, da kuma kamfanin Sky Trade. Jihad Muhammad Kansu shine manajan kudi na Al Inma, kuma abokin kasuwanci na Adham Tabaja. Isam Ahmad Saad abokin aiki ne kuma mai karamin hannun jari a kamfanin Al Inma. Nabil Mahmud Asaf shine manajan sayesaye kuma shi ma mai karamin hannun jari a kamfanin Al Inma. Shi kuma Abdullatif Sa'ad shine manajan kamfanin Al Inma reshen Baghdad dake Iraq, shine yake gudanar da harkokin tafiye-tafiye na wani karamin reshen kamfanin Al Inma wanda OFAC ta saka cikin jerin kungiyoyin yan ta'adda tun watan Yuni a shekarar 2015. Hezbollah kungiyar yan ta'adda ce dake da alhakin mutuwar daruruwan Amurkawa, kuma ita ce kungiyar da Iran ke amfani da ita wajen kawo rikita a tsakanin gwamnatocin kasashen Larabawa dake yankin Gabas ta Tsakiya. Gwamnatin Amurka ta kudura aniyar bayyanawa da rushe cibiyoyin Hezbollah ciki har da nahiyoyin Gabas ta Tsakiya da Afirka ta Yamma waɗanda suke amfani da su domin kashe kuɗaɗe wajen gudanar da ayyukan haram, a cewar sakataren Baitul Malin Amurka Steven Mnuchin. Baitul Malin Amurka za ta ci gaba da yanke Hezbollah daga tsare-tsaren harkokin kuɗaɗe na ƙasa da ƙasa, kuma ba za mu gajiya ba wajen nunawa, bayyanawa da rushe cibiyoyin da ke baiwa Hezbollah agajin kuɗaɗe a duniya baki ɗaya. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi, za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga labarai a takaice.
To a takaice, wasu ƴan ƙasar Congo su biyar sun mutu yau din nan Juma'a lokacin da ƴan sanda da sojojin Rwanda suka yi amfani da harsasai na gaske wajen tarwatsa ƴan gudun hijira waɗanda suka shafe kwanaki uku a harabar ofishin cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ƴan gudun hijira da ke yammacin Rwanda. Wata takardar bayanin da ƴan sandan ƙasar Rwanda suka fitar ta ce mun yi amfani da irin ƙarfin da ya dace wanda ya sanadin jin raunin wasu ƴan gudun hijira 20 da ƴan sanda 7 an ruga da su asibiti, sai dai kashi 5 daga cikinsu sun mutu daga bisani saboda raunukan da suka jiji. Shugaban Amurka Donald Trump ya ba da sanarwar kakaba abin da ya kira jerin takunkumai masu girma da aka taɓa kakaba ma Koriya ta Arewa a matsayin wani ɓangare na abin da fadar White House ta kira matsin lamba mafi tsanani ga Koriya ta Arewa. Takunkuman waɗanda aka auna kan haramtacciyar harkar zirga-zirgar jiragen ruwan ƙasar Koriya ta Arewa sun zo ne duk wada sassautowar tankiya tsakanin Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leather Scratcham da ta hada shirin tare da bada umarni, da injiniyan mu Thomas Blondet, Hafsat dan mai saurake cewa kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya.